jama'a wannan shine kasan na ainihin 22 daga cikin jirangiyar karatutukan littafin sahihul bukhari to Allah idan ka ji wannan kasan din sai kai kokari sai ka ainihin nemi kasan din baya muna karatun sahihul bukhari ne sai wata matsala ta taso mana dangane da magana allurar rigakafi ta ainihin shan inna a yanzu da muke magana yayi daidai da daren talata ne wanda ya daidai da daren 5 ga watan rajab hijira na da shekara 1429 daidai da 7 ga watan julai shekara ta 2008 muna cikin ainihin karanta wasu bayanai ne sai ainihin lokaci ya yi sai muka canza kaset don haka wannan kaset na 22 ne insha Allah waɗannan bayanan da nake karanto su ina karanto su ne daga wata takarda wadda na ɗauko ta daga cikin ainihin wato wani website na internet shine ainihin thinktwice.com gashi a cikin column na 9 sai yace polio vaccines and aids alaƙar allurar rigakafin shan inna da kuma ainihin wato abin nan da cutar kanjamau to nan ma ya kawo waɗannan abubuwan ya tattauna sannan sai yace didn't aids originated in Africa sannan test the polio vaccines to wannan ita ce magana da nace ɗazuna ya reserving ɗinta yace ku rinka bincikar allurar rigakafin shan inna wato lokacin da ƴan jaridin nan suka zo sai suka dauka sun zo wurin wani malami ne na zaure tunda sun rena malaman zaure kun san malaman zaure ko radio wani bai da shi saboda tsabar shi ba ruwan shi da duniyar yau da nace musu to amma ai an bincika waɗannan ainihin allurar rigakafi da shedar hukumar Najeriya da shedar NAFDAC da manya-manyan musulmi likitoci an je an tabbatar da cewa da guba sai suka ce a to wai a sake yin wannan binciken mana nace to an yi binciken wai yanzu kenan ina cewa inda za a je a bincika da mutanen da muka yarda to wai yanzu za mu dawo kenan mu ce mun yarda sai nace a dan mutumin da ya kawo guba ya baka ka gane guba ce in ya dawo yanzu ya kawo madara to bai kamata ka karbi madara ban kana da hankali koko jama'a tun farko mutum guba ya kawo maka kana jin yunwa zaka sha ti sai ce maka ga madara sai ka gano guba ce sannan sai kuma ya dauko madara ya baka hakikatan zaka yadda cewa ita din madara ce wannan binciken da aka ce jama'a an tafi an je an yi binciken da likitoci da sarakunan gargajiya da sauransu sarkin Gwandu Jakolo da aka sauke da shi aka je aka yi wannan binciken da aka je suka gano waɗannan abubuwan na bala'o'in da ke ciki da aka zo sai suka nemi a danne sai abin ya idannuwa wannan jama'a sakamakon rahot din lab din ne a hannuna gashi gaba daya hadda famanan sakatare na hukumar lafiya ta jihar Kaduna amma yanzu ya dawo yayi kememe yayi kin Allah game da abin da aka zo aka yi kokarin danna abin yake asiri ya tono shine fa sarkin Gwandi ya fito yana fada wurjanjan da duk wanda yake magana allurar rigakafi shine Allah ya karya shi aka tsige shi aka je aka kai shi can gidan wasu ƴan mulkin mallaka a can wani kauye ba wuta ba ruwa jama'ar musulmi wannan abin da ke gaba na rahoton bincike da aka yi na allurar rigakafi ne a nan Najeriya aka hada da laboratories na manya-manyan makarantu da asibitoci da ke Abuja da ina da ina da ina gashi report on laboratory analysis of oral polio vaccine submitted to the honorable minister of health federal ministry of health federal secretariat Abuja November 2003 gashi wannan rahoton ne jama'a to wannan rahoton jama'a kamar yadda nace ba lokaci muke da shi da za a tsaya karanta ba duk za ku same shi amma ina son ku san su waye suka yi binciken kuma meye suka gano kuma waɗannan mutanen yau sun dawo su ne wai suke bada kuɗi su ne wai suke roƙon mu dan Allah mu fito mu ce ayi allurar rigakafin amma kuma ga sunayen su ƙarara ko sunayen ma'aikatun su ya nuna cewa su ne suka yi aikin suka ce sun gano abin yana da guba daga ciki ga su aka ce in addition we wish to profoundly acknowledge the immense contribution of the following ana yabawa waɗanda suka yi binciken ne sai aka ce kuma ba za a manta da wasu waɗanda suka taimaka wajen waɗannan binciken ba daga cikin su na ɗaya the national coordinator CE of MPI and her team of dedicated staff of facilitating our work hukumar ainihin wato kula da harkar lafiya wadda take ainihin kula da al'amarin da ya shafi kungiyar rigakafi din. An ce an yaba mata saboda da ita hukumar da ma'aikatanta sun ba da gudunmawa a wajen wannan binciken. Na biyu, Kaduna State Government. Jama'a, wannan fa ina son ku gane 2003 lokacin wa kenan, lokacin makarshi. Aka ce gwamnatin jihar Kaduna through the permanent secretary and director of DHC, Ministry of Health, ta hanyar babban sakatare na hukumar ma'aikatar ilimi ta jihar Kaduna, aka ce ana yaba musu da su aka ba da wannan gudunmawar. Amma jama'a, wannan mutumin har yanzu shine permanent secretary, amma fa yanzu fada ike da mu akan abinda suka gano cewa guba ne, su fa suka gano gashi da sunan shi fa, amma yanzu fada suke da mu hadda shi akan muna cewa kai allurar rigakafi, saboda su sun gano cewa akwai guba, su fa suka gano da shi da ma'aikatar shi, kuma har yanzu shine permanent secretary a health. Sannan na uku, the director general and staff of virology and microbiology department, Nigeria Institute of Medical Research, Lagos. Hukumar bincike ta ainihin wato har hada magunguna da kuma kananan tsirrai na ainihin wato cibiyar binciken lafiya dake Lagos. Sannan na hudu, the deputy director laboratory services and staff of laboratory department, NAFDAC Lagos. Hadda NAFDAC akai binciken. Sannan the director general and staff of NIRP Edu Abuja, wannan hukuma ce ita ma dangane da binciken magunguna da abubuwan da ake har hada magunguna na Abuja, da su aka hada. Sannan the head and staff of Department of Chemical Pathology, National Hospital Abuja. Waɗannan baki ɗayan su suna daga cikin waɗanda aka hada a matsayin ƙungiyoyi na cibiyoyin lafiya da ma'aikatansu na gida, aka hada aka fita ƙasar waje aka je da su inda ake yin wannan allurar rigakafin. Da suka je suka binciko waɗannan abubuwa suka gano shine sai suka zo suka ba da final report, wanda a ciki ya tabbatar da cewa akwai guba wadda ke taimakawa wajen hana haihuwa, akwai guba wadda ke taimakawa wajen samar da shanyewar jiki, akwai guba wadda take haifar da zazzabi mai zafi. Bincike ne gashi, duk za ku same shi jama'a, za ku ainihin karanta shi da komi ba abin da za mu rage muku ga wannan rahoton. To yanzu dan Allah, gwamnatin jihar Kaduna suna da wannan tsakani da Allah, aka ɗibi waɗannan magungunan kuma aka turo aka ba 'yan mata da matan aure, ana ba su naira 2,000 ko 3,000 a mako, suna bi suna kwankwaɗawa 'ya'yan mutane abin da ku da kanku kuka shaida mana cewa akwai cuta a ciki. Tsakani da Allah jama'a, babu yaudara a cikin harkar mutanen nan? Tsakani da Allah, akwai yaudara a ciki ko babu? To wai abin da yake faruwa, saboda sun ɗauki wai malamai da ke wa'azi gidadawa ne, duk ba su san waɗannan abubuwan ba, don haka sun je sun yi wannan abun officially, amma kuma locally za su zo su ce to alagafata mala, mun san kai mai tsoron Allah ne, kai ba ka shiga cikin harkokin hayaniya, kai ka iya karatu, kai kaza ne. To shine muke so a ƙarfafi mutane da Allah su fito allurar rigakafin nan su bari a ƴaƴansu. Ƙarya kake zindiki. Ka je ka tambayi sufaye 'yan ɗariƙa da 'yan shi'a, mun buga da su, muna kan bugawa da su, balle kai ɗan boko munafikin albashi ne kai, waɗancan addini ma suke cewa suna yi, amma su ma ba mu sassauta musu ba, balle wannan da yake munafikin albashi, ana cewa ba za a bashi albashi ba, ya daina wannan hayaniyar, ba zai zo ya kare ba. Cutar da al'ummarmu ake jama'a, wannan munafinci ne, wannan zalunci ne jama'a. Daga gare su muka samu wannan rahoton fa, daga gare su fa su ne suka ce sun yi binciken, amma wai sai gashi ran nan yana cewa wai ba a gama binciken ba. Sai aka ce ba a gama binciken ba, amma kuma aka ba da wannan takardar cewa ga ta kun gama binciken, har kun aiko da godiya har da sunanka a jiki. Kuma tun 2003 ba ku gama ba, me kuke yi har yanzu? Kuma in ba a gama bincike ba jama'a, sai a tsaya da abin kenan, a daina ba mutane, ko ko tunda ba a gama bincike ba? To wannan yaudarar da kun ji ta gama. To dan haka wannan malamin yayi magana akan test the polio vaccines. To Allah ya kiyaye. To To ina fatan waɗannan za ku same su duk maganganun da ya kuma fa jama'a gashi sai da ya kawo references. References ɗin shi wajen guda 70 da wani abu. Ina 100 da references da ya kawo, hujjojin da ya kawo, sai da ya kawo hujja 177 tun daga littattafai har website akan internet ne wannan document ɗin yake. Yanzu nan zan gama buɗo mana don duk waɗannan abubuwan jama'a ina son ku gane muqaddima ce muke yi. Muqaddima ce ai har yanzu ba hau internet ɗin ba a kunna da yake amma ba hau shi ba tukun. Ina fatan mun gane. Jama'a wannan ma wani report din ne wanda gwamnatin Najeriya ta fitar gashi, report on the screening of oral polio vaccines for human gashi nan virus human mai nene gashi nan dai suka yi abin gashi wannan report din sun fitar da shi shi ma November. Aka ce an yi waɗannan ne a South Africa da India 21st November da kuma ainihin wato 2nd December 2003 gashi nan duk da sunayensu da sauransu suka fito karara suka ce sun tabbatar da cewa ga irin cututtukan sai da suka lissafo su. Don Allah waɗanda suke likitoci ne da waɗanda suka karanta pharmacy ko medicine da sauransu su tsaya su karanta waɗannan abubuwan su ga menene sakamakon waɗannan binciken. Koko kawai kai likitancin kake baka research. Kawai likitancin kake baka research. Ma'ana kawai amadin gaya ne da ganin kurji sai ka jabga wuka. Likita so ake kullun yana karanta journals yana shiga website na medicine na menene yana bincike jama'a. Sannan gashi wannan ma daga kan thinktwice.com yace a new vaccines laced with birth control drugs. Yace shin sababbin alluran da ake kawo na rigakafi da sauransu ko an cudanya su da magunguna ko da sinadarai na hana haihuwa. Gashi karshen binciken gashi sai da duk ya tabbatar da waɗannan abubuwan. Gashi sai da duk ya tabbatar sannan duk abin da ya kawo yana yana kawo hujja. To sannan har wani abin sha'awa jama'a. Har suka ce sun gano gashi toxic mercury in vaccines. Daga cikin sinadaran da ake sawa cikin waɗannan alluran har akwai guba wadda take tana bugarwa. Kaga zaka gane gaskiyar wancan professor da yake cewa me shi da ya kirkiro ta yace in aka yi wa yaro zaka yi sati biyu ko sati uku yana hana ka bacci. An kimtsa mai bala'i ya ji ya mamaye kwakwalwar shi. To waɗannan kaɗan daga cikin abubuwan da za mu faɗi ne waɗanda suke gabanmu a nan jama'a kafin mu tafi zuwa ga ainihin abubuwan da nake mana ishara a kai a kan net. Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Amma abu na farko da nake cewa ko waɗanda suke ƙoƙarin cewa lallai sai mu bari ko kuma mu zama yaransu wajen campaign na allurar rigakafin shan inna sun san cewa Bature yana da wata ɗabi'a ta duk abin da yake yi a yau mugun abu ko mai kyau yana aje shi akan internet kuma yana aje shi ne ko a gani ko ba a gani ba amma yana so daga ƙarshe ya zama jarumin wannan abin ne kawai ko sharri ne abin da yake so dai ya zama jarumin sharri shine ya kirkiro sharri kaza bayan ya tafi ma'ana dai yayi suna ko sun san akwai irin waɗannan tukulluma ta tattara irin waɗannan bayanai akan internet ko kuwa basu sani ba. Yanzu dai abu na farko da nake so in ja hankalin mu zuwa gare shi shine ainihin magana da na faɗa dangane da mu shiga duniyar gizo mu je mu ga menene waɗannan mutane suka tara akan ainihin internet wanda yake da alaka da wannan allurar rigakafi wanda ba komai bane a ciki sai sharri. Da farko bari mu shiga wancan da na fara fada mana din can nake cewa think twice that come. Daga nan zamu ga wasu irin ainihin resources, wato wasu irin bayanai masu dimbin yawa waɗanda suke kai. Ga wannan website din. Gashi nan wannan na thinktwice.com ne, gashi nan thinktwice.com. Gashi ne yace top secrets. Wannan wata tukulluma ce ko kuma wata matattara ce wadda take dauke da wasu asirai nasu dangane da abin da ya shafi waɗannan munanan manufofi dangane da allurar rigakafin. Bari mu fara bugawa mu shiga waccan da muka yi magana dangane da wato matattara asirinsu. Game da wannan tukullumar tattara bayanai, nan sun yi magana health hazard, reversing disease, Allah dan ya hakuri jama'a, muna duba ne na nesa kan su ji shiru. A ce wani dokumen ne nake son in ɗauko wanda yake ɗauke da yawa, the government secret database of vaccine damaged children. Aha, secret government database of vaccine damaged children. wato wannan wata tukulluma ce ko wata computer ce da ke dauke da sirrin gwamnatin kasar America game da damaging da allurar rigakafi ce wa yara. Wannan article din yana dauke da wasu bayanai kamar haka. Barin dan karanta mana kadan daga ciki, sauran kuma za a printing jama'a su samu insha Allah ta'ala. Bari ma mu tura shi a fara printing din shi kafin a abu. Abinda bayani yake cewa shine, the general public is essentially unaware of the true number of people, mostly children. Waɗannan bayanan cewa suke yi, al'umma haƙiƙani ba su san haƙiƙanin gaskiyar mutanen da mafi yawancin yara who have been permanently damaged or killed by vaccines, waɗanda suka samu ainihin wato lahani na dindindin ko kuma ainihin suka samu kisan gilla ta hanyar wannan allurai na rigakafi. In fact, ku rike mana takardaccen wannan bayani yake cewa haƙiƙanin gaskiya, most parents will be surprised to learn that the government has a secret computer database. Mafi yawancin iyaye za su yi mamaki in suka gano cewa gwamnati tana da wata computer ta sirri, ta asiri, wadda ke dauke da bayanai filled with several thousand names of disabled, wadda ke cike da sunaye dubunai na lahantattun yara, wato yaran da ainihin allura ta lahanta, and dead babies, da kuma kananan yara waɗanda allura ta kashe. Mai bayanin yace, children who were healthy and alive just prior to receiving the vaccines, ƴaƴan da suke lafiyarsu kalau, ransu ba abin da ya shafe shi kafin ai musu allura. Of course, the medical establishment and federal government don't readily disclose this information. Sai dai kuma abun mamaki su ne ma'aikatan lafiya da kuma gwamnatin tarayya ba a shirye suke su faɗi waɗannan irin bayanai ba, because they know it's likely to frighten parents into seeking other ways to protect their children. Domin in iyaye suka san allurar nan ta rigakafi ga irin damaging da ta yi, to gobe ko an kawo wata hanya kuma ba za su karɓa ba. Kun ji magana da nake faɗi ɗazu. In other words, parents just might think this issue through on their own and decide to reject the sorts. Wannan irin abun zai sa iyaye su yi tunanin in ma ya tabbata akwai wannan cutar, su nema wa iyayensu magani ko kuma su ƙi allurar rigakafin. To jama'a, da yake ba Amerika ba zai yarda a rinƙa mishi irin abin da mu ake ba. Kamar yadda na ce, bayanan nan muna baku su a taƙaice ne, don duk za a ba da su a rubuce. Ka karanta Child Rights Act na 2003 wanda Obasanjo ya sa hannu. Mu da yake an maida mu 'yan Najeriya jakuna, Obasanjo ya sa hannu akan doka ce, idan ka ki bari ai wa ɗanka ko wanda kake riƙe da shi allurar rigakafi, a ci tararka naira 5,000 a kulle ka wata guda, sannan kuma dole ai wa yaron. Ku karanta Child Rights Act 2003, mu da yake sun maida mu jakuna. Amma waɗannan bayanan jama'a su a ƙasar Amerika, da aka kai abin sai aka yi debate, da aka yi debate sai aka ce a doka ta farko, idan aka zo za a yi wa ɗanka allurar rigakafi, za a faɗi salbiyat da ijabiyat, menene advantages, menene disadvantages. Idan ka amince sai a ce maka, tare da ka amince, idan har wani abu ya samu ɗanka, sai a ce ga kuma kuɗin da za a biya ka idan na mutuwa ne, idan kuma na larurar rashin lafiya ne, ga abin da za a baka. Su kun ji yadda dokar take, amma mu nan da yake sun maida mu jakuna, sai aka ce in ka hana ai wa ɗanka kawai za a iya kulle ka. Gashi Federal Admission of Vaccine Risk, gashi tsarin da hukuma ta bullo da shi game da wannan dokar, ita ce Public Law ta ainihin 99 zuwa 160. Sannan sai suka kawo magana dangane da who pays for compensation, waye yake biyan diyyar allurar rigakafin an yi wa ɗanka dameji. Amma ina son kafin mu tafi da nisa, wannan article ɗin da muka karanto a cikin jaridar nan ta ainihin Leadership ya bamu labarin cewa International health officials have said the polio outbreak in Nigeria, which has left at least 69 children paralyzed, were caused by the vaccine designed to stop it. Yanzu nan buga shi jaridan mu ce ta kasa leadership ta bada labarin cewa mutum 69 wannan allurar ta raunata ta lahanta su. Jaridan mu ce ta kasa ta ruwaito haka. Yanzu su kuma gashi in kuka gwama wannan maganar, su da yake sun san akwai matsala sai suka ce to duk sadda aka samu matsala ta faru za a biya diya. Waye zai biya wannan diyar? Sai suka kawo a ciki nan ai gwamnati ce take da tsarin biyan diyar tare da kuma ainihin hukumar maganin, wato kamfanonukan da ke yin waɗannan magunguna. Gashi nan aka ce za a biya mutum $250,000, $250,000, idan aka samu wata raunatawa. To yanzu mu waɗannan yara ƴan mata da ake turo su a zo a ce ta taɓa nuna maka cewa ga dokar da take za a biya $250,000? Babu. To abinda mu muke gaya wa gwamnati akan wannan, da Allah jami'an tsaro su ɗauka, wallahi idan aka ce za a tursasa mana wannan, wallahi abin zai zama yaki. Wallahi tallahi zai zama yaki. Kawai za mu bada fatawa a rinka kashe su. Wallahi kawai. Saboda haka ku je ku yi campaign, mu kuma mu yi campaign mu rusa, a ci gaba haka. Amma in aka ce abu zai shigo a sa ƙarfi, wallahi sai abu ya zama yaki. Don haka in su turawan iyayen gidanku abin bai ja musu yaki ba, wallahi mu sai ya ja mana. Amma ba zai yiwu jama'a a ce an kakaba doka. Ya ba ku kakaba dokar wanda bai ci da dan shi ba saboda kun hana abincin? Ai da kamata a ce duk wanda bai ci da dan shi ba, aka kama dan shi da yunwa, za a sa shi dole ya ciyar da dan, ko kuma gwamnati za ta ciyar da dan, shi kuma uban a kulle shi. Irin waɗannan dokokin muke so. Sannan sai kawo how are vaccines made, yaya ake yin wannan, nan ma bi ya faɗi waɗannan gubar da ke ciki. Wannan article ɗin ne na nuna wani professor, jama'a shi ne vice chancellor yanzu na Science University da ke garin Alero a Kebbi State, shi ne professor Kawoji. Muna tafi a mota daga birnin Kebbi za mu to Sokoto, za mu hau jirgi ne za mu to Abuja, sai yake cewa amma malam ya za a ce kuma kamar ku kuke suka game da ainihin allurar rigakafi ɗin nan. Sai nake mishi kai ma a matsayinka na professor na biochemistry za ka yi sukar akai? Yace a shi ba zai suka akai ba, dan ya san abu ne mai amfani. Nace a generally ka san abu ne mai amfani, amma nace mishi yanzu in na bude na nuna maka wani bayani da ke kan net, to ina fatan kafin mu kai Sokoto za ka yi reversing tunaninka. Sai na zaro laptop, sai na budo wannan bayanin, sai na budo mishi, na budo mishi sai ya karanta can kuma sai ya ce to gaskiya saboda Allah gwamnati ta nemi rikici. Nace to gaskiya saboda Allah ni wannan irin abin yana bani mamaki jama'a. Mu an karantar da mu tun muna secondary mu rinka yin research. Ya za a ce wai professor baya research a field din shi jama'a? Ya za a yi professor baya research a field din shi? Ai shi professorship ba karatu ne zaka je kai a ce ka gama an baka professorship ba. Bincike ne da ayyuka da hidima a fannin ilimi yake kawo. To yaya professor baya research? Yaya baya publishing researches? Waɗanne irin professors muke da su? Waɗanne irin doctors muke da su? To Allah ya kiyaye. To muka sake komawa sama, zamu sake ɗauko, na son mu bi articles ɗin ne ɗaya bayan ɗaya har inda wani aiko da wani article da ya bani sha'awa. Yace ƴar uwarshi ce ita tayi tawaye tun tana budurwa, tace ita kun Allah sun tayi aure ba za ta yi wa ɗanta wannan ba, sai ya zama mijin da zai aure ta shi ma sai ya ɗauki wannan. Shikenan sai abin ya yaɗu cikin zuriyar su, duk suka yi tawaye ga waɗannan abubuwan. Ƙarshe kuma haka aka yi cikin ikon Allah, yace yanzu duk zuriyar su gaba ɗaya sun ƙi yin allurar rigakafin, kuma Allah ya tsare musu ƴaƴansu, babu guda ɗaya wanda aka samu da matsala. Sannan mu ma ga su nan muna da su ƴaƴan gayya gayya, ba wanda aka taɓa allurar rigakafin, kuma babu wanda yanzu ba zai kwashi da gudu daga nan tudun wada ya tafi samu ruba. Ba wanda yake da murbuɗaɗɗiyar ƙafa balle a ce ai wannan to gashi nan ta fara kama shi. Wannan article ɗin yana nan a nan kan net, wanda ainihin shi wannan ya turo yace wato labari ne ba shi sha'awa wanda yar uwar shi ce ta fara kawo musu wannan a cikin ainihin al'ummar su. Shi wannan kuma is your child at risk, shi kuma article ne akan cewa shin dan ba a yi wa danka allurar rigakafi ba koya.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasantoran mun yi karatu ba mu karasa ainihin cika wani cassette ba dan haka za mu yi amfani da gurgurdan minti 30 da suka rage insha Allah ko makamantan haka domin mu karasa cassette din na 22 sa'annan sai mu shiga cassette na 23 insha Allah. Al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'ila yace babun ahabbu ad-din ila Allah adwamuhu, babin da ke bayani akan cewa addinin da Allah ya fi so shi ne addinin da ya dawwama, ya tabbata ana yin shi. Qala haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Yahya an Hisham qala akhbarani abi an Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama dakhala 'alayha wa 'indaha imra'a qala man hadhihi qalat fulana tadhkuru min salatiha qala mah عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه صلى الله عليه واله وسلم.
Abinda wannan babin yake son ya karantar da mu jama'a, idan kun tsaya kun nazarce shi da kyau za ku ga yana da alaka da babin da muka wuto, babi na 30 da yace babu husni islamil mar'i, kyautata musulunci yana da alaka da kuma yin musulunci din dindindin, ma'ana a dawwama ana yi. A ƙarƙashin wannan ake buƙatar kullun a musulunci ka dubi menene shari'a ta yadda da shi, ya tabbata, ya inganta, ka gane ma'anar shi, wannan shi ne ahsan. Tun ka ɗauke shi a yadda shari'a ta ce maka kai ba za ka taɓa gazawa ba. Misali, salloli guda biyar ne a yini, salla guda biyar ba za ka taɓa gazawa ba don ba za ta gundure ka ba, ba za ta wahalar da kai ba, ba ta da wahala. Idan ka ɗibar wa kanka ka tirsasa wa kanka abin da ya fi haka, to ba za ka iya kaiwa ba. To abin da zai zo ya faru sai kuma ka zo ka ce ai musuluncin yana da wahala, ai musuluncin ya suke ka. A'a, ba musulunci ne ya suke ka, ba musulunci ne ke da wahala ba. Fatawoyinka ne suka nauyace ka har ka kasa yin musulunci, kamar yadda muka kawo misalin da zamu zo mu karanta a nan cikin wannan littafin. Sahabi Abdullahi dan Amr yana saurayi ya ɗibar wa kanshi sauke Alkur'ani a cikin kwana ɗaya, annabi ya ce a kwana uku, sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam da ƙyar ya amince mishi akan haka. Ba ƙarƙashin wannan akwai matukar matsala da ya zo ya shiga bayan ya tsufa, sauke Alkur'ani baki ɗayan shi a cikin kwanaki uku ga wanda zai kira'a lafiyayya irin kira'a ta sahabbai, ba irin kira'a wannan ta gargajiya ta Hausawa ba. Sauke wannan yana da wahala a cikin kwana uku, don haka a diddare yake yi. To ya zai yi? Tun da rana sai ya fara rage wasu juz'ai, ya fara karanta wasu abubuwa kafin dare ya yi. Ga yadi bawa kansa abin da yake ƙarshe ya kasa cikawa. Saboda haka kowa ya tsaya ya duba jama'a, musuluncin nan addini ne wanda Allah ya kawo shi, a yi shi ba zuwa zamani kaza ba, za a yi shi ne har zuwa tashin alkiyama, shi ne addini na ƙarshe. Bayan shi babu wani addini da zai sake zuwa, bayan wannan annabin babu wani annabi da zai sake zuwa. To idan kun fahimci wannan, dan haka zaka ga komai sai aka ɗiba yadda gaba ɗaya za a yi shi a gama cikin nishadi. A shekara azumi so ɗaya yake farilla, shi ne azumin watan Ramadan, shi ne kawai farilla. Bayan nan babu wani azumi wanda yake farilla. A wuni sallolin nan da dare su ne kawai farilla guda biyar. A rayuwa so ɗaya ne yake farilla a je aikin hajji. To waɗannan abubuwan in ka ɗibe su za ka iya tabbata kana yin su. To amma duk wasu nauyace-nauyacen ka ɗiba ka jibgawa kanka saboda zafin son addini, saboda zafin kai, to ƙarshe lokaci zai zo sai abubuwan sai su maka tarakumi, sai su cincirindo a kanka, sai su tare, sai kuma ka ji gaba ɗaya yanzu kana fushi da musulunci, sai ka zo kana zargin abubuwa, kai ne dama ka dibo ka ciccikawa kanka. Ina fata an gane. Dan haka Bukhari ya kulla wannan babi dan ya bi wancan. Ka gane cewa nagarta aiki tana da alaka da yin shi daidai da yadda shari'a ta ce. Dukkan san da shari'a ta ce maka mafi yawancin raka'o'in nafilar dare 11, mafi karanci raka'a 1. Dan da kaji ba za ka yi 11 nan ba sai kai raka'a 1 ko kai raka'a 3 ko kai raka'a 5 ko kai raka'a 7. Misali sai ka ga cewa za ka iya dawwama akan haka. Amma in ka ɗiba wa kanka cewa kullun za ka yi daga farkon dare har zuwa ƙarshen dare, to za a wayi gari sallah asuba ba ka yi ta ba sai ƙarfe 9. Za ka wuni kana hamma kana ainihin miƙa, za ka kasa aikata komai. To in daren yayi sai ka ji kana jin haushin daren, kana jin haushin sallar, kana jin haushin Qur'anin, matarka tana baka haushi, ƴaƴanka na baka haushi, buta da aka aje a kofar daki ita ma sai ta baka haushi. Duk sai ka rikita gidan gaba ɗaya ka rikice, saboda me ka ɗiba wa kanka abin da ba za ka iya ba. To shine Bukhari ya kawo mana wannan hadisin wanda malamin shi al-Imam Muhammad ibn al-Musanna ya karantar da shi. Shi ko yace ya karbo hadisin ne daga al-Imam Yahya, shi ko Yahya daga Hisham, shi ko Hisham yace akhbarani abi, mahaifina ya bani labari, shine Urwatu dan Zubair kenan. Urwatu dan Zubair wato jikan Sayyidina Abu Bakar ne, wanda Asma'u ce ta haifi, ainihin ta haife shi. To shine shi Hisham yake cewa babana Urwatu dan Zubair ya bani hadisi. An Aisha shi ko ya karbo hadisin ne daga gwaggwan shi, wato kanwar mahaifiyar shi Aisha. Aisha tace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha, annabi ya shigo daki wurinta ko kuma annabi ya shigo gidanta, wa inda hamra'atun sai ya samu wata mace a wurinta. Wannan riwayar wannan hadisi yazo da lafuzza, aka ce a wata riwayar annabi ya hadu da matan ne, ko kuma annabi yana zaune ne sai matar ta zo za ta wuce. Duk waɗannan riwayoyin suna tabbatar da junan su ne, ma'ana sa'ad da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taho wurinta, wannan mata tana cikin ɗakin, sai matar ta tashi sai ta fita. A sadda ta tashi ta fita, annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi can da yaje garin fitar ta, sai suka sake haduwa. Dan haka sai zama riwayoyin yadda suka haɗu a ɗaki haka kuma suka haɗu a waje kenan. To ta shigo sai annabi ya shigo sai ya samu wata mata, wannan mata sunanta Haula'u. Haula'u sunan matar. Qala, sai annabi ya ce man hazihi, wace ce wannan? Qalat, sai ta ce fulanatu, wance kenan, wance kenan. Tadhkuru min salatiha, sai Aisha ta rinka faɗa wa annabi irin yadda wannan mata take sallah da daddare, cewa tana kwana sallah, tana kwana karatun Qur'ani. Shine tadhkuru min salatiha. A cikin wata nuska ta Sahihul Bukhari ko wata riwaya ta wannan hadisi, tuzkaru min salatiha, matan nan da ake labari game da sallar ta wanda take kwana tana sallah, wato wannan mata an ruwaito hadisin ta hatta a cikin Muwatta ta Imam Malik, cewa saboda sallar dare sai ta samu igiya sai ta daura a cikin ainihin masallaci. In tayi sallah, tayi sallah kafar ta gaji, sai ta rike igiya sai ta dage kafar ta guda daya tana langa haka. In ta huta sai ta dage daya kafar kuma tana langa, ta tsaya akan daya kafar. Ma'ana matan labarin ta ya shahara, shi yasa ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam matan nan da ake fadin yawan sallar ta, ko kuma wannan riwayar tazkuru min salatiha, ta rinka fadawa annabi irin kokarin sallah da wannan mata take. Kala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bari, ma'ana wannan kalma asalin ta kalmomi ne guda biyu, ma haza, menene wannan? Ai wannan ba wani abin sha'awa bane, ma'ana ita Aisha abin ya burge ta, amma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya tsawa yace ma ta bari, ta bar wannan abu, ai wannan ba wani abin sha'awa bane. Alaikum bima tutiquna, ku rinka daukar wa kanku abin da za ku iya. Kaga anan annabi dai tashi maganar sai bai yi magana akan su mata kadai ba, bai ce alaikunna, sai ce alaikum, ku rinka ɗiban wa kanku, dan a gane cewa hukuncin ya shafi maza ya shafi mata. Ku rinka ɗiban wa kanku abin da za ku iya yin shi. Fa wallahi, domin ku ina rantsewa da Allah, la yamallullahu, Allah baya gazawa daga rubuta muku lada hatta tamallu, har sai dai ku ku gaza, amma shi Allah ba zai gaza ba. Wa kana ahabbud dini ilaihi, sai ya kasance addinin da Allah ya fi so, ko kuma addinin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fi so, ma dawama alaihi sahibihi, shine addinin da mai shi ya dimanta ya tabbata yana yi ba ya fara ya bari ba. Ina fatar an gane wannan hadisi jama'a, kun ji yadda lafazin riwayar shi yake. Wasu suna karanta wannan hadisi da kuskure harsi hujja akan cewa wannan matar tana yin karatun sallah ne a bayyane, har wai annabi yana jin karatun sallar ta. ba haka bane, a'a, da aka ce sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bimra'atin, manzon Allah ya ji wata mace, ba ana nufin ya ji ta ba, ya ji labarin ta. Riwayoyi su suke taimakawa a rinka fahimtar yaya asalin magana take. Wato gaskiya ne mace za ta yi karatun sallolin da ake a bayyane, amma wannan hadisin da wancan lafazin da muka kawo na cikin Muwatta ba hujja bane da aka ce Annabi ya ji wata mace tana karatun sallah da daddare. Ma'anar ya ji labarin wata mata da take kwana tana sallah har tana yin karatu da daddare, ba wai ya ji ta da kunnan shi ne ma'anar hadisin ba. Dalili shine ga irin waɗannan riwayoyin su suke bayyana, hadisin kwaya ɗaya ne, hanyoyin hadisin kwaya ɗaya ne, ashe riwayoyi ne suka rinka faruwa, wata riwayar ta zo da ma'ana sai ta ɗauki wata fassara sai wani ya fahimta, amma asali dai kun ji Annabi sallallahu alaihi wasallama labarin ta ne ya ji, da ya ji sai ya ji kuma ta ɗiba wa kanta ibadar tana yi tun daga farkon dare. Kamar yadda na faɗa, haka fa hadisin ya ce igiya ta ɗaura a masallaci, a cikin wata riwaya har aka ce ma sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya ga igiyar ya ce ku kwance ta, ma'ana in tayi ta gaji sai ta ɗage ƙafa, in tayi ta gaji sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a bari addini ku ɗiba wa kanku wanda za ku iya, domin addinin da Allah ya fi so shine wanda mai shi zai fara shi kuma ya dimanta yana yi. To sai ku hada da waɗancan hadisan da ake magana akan kyautata aiki jama'a, wannan shine abin da kullum muke nuna wa mutane sai dai ba sa fahimta jama'a, musamman ni da nake magana ana yawan kuka da ni akan cewa ya kamata in ɗibo wa kaina ayyuka na da'awa, musamman ga na yi wa'azi na ce ga yadda da'awa take, saboda haka a ɗibo, in na ɗibo ɗin ba zan iya ba ne jama'a. Amma yanzu duk wanda ya san muryar nan daga shekara 25 ko 30 haka ya ji duk ran da ne alƙawarin cewa ku zo zan karantar, to abin da zan iya kenan, amma da zaran na ɗibo kaina fiye da haka zan iya farawa, amma kwana biyu zai watse. To in ya watse kuma a lokacin ne za a zo a ce to ai dama ba zai iya ba, to amma gwamma a ce ya ki ba da lokaci wadatacce, amma fa shekara 30 da ta wuce za ka yi ta jin wannan murya da ta wuce, sannan nan gaba za ka yi ta jin ta da gwargwadon iyasar da Allah ya so. To shine adwam din, Allah ya fi son addinin da za a yi adawwama ana yi, ba wanda za a fara kwana biyu fiki shikenan kwana biyu sai ka ji kuma an sauke, ba sauran labari. Shi yasa da'awoyi nawa ne suka taso a nan Zaria, za su taso fakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak da scheme of work, muna da tsarin yadda muka tsara za mu yi ayyukan mu. A wannan tsarin za mu tsara, saboda wani ya zo a guje, ba za mu ce mu ma bari mu ƙara speed ba. Ko kun fahimta jama'a? Ka duba da kyau, kana tafiya cikin hayyacinka a mota, kana tafiya 100 110 120, in wani ya zo sai zo 180 piu sai wuce ku. In ya wuce ku, samari da ke ciki sai su ji haushi, so suke kuma ku ƙara wuta a je a wuce shi a rama. To amma in aka yi haka ƙarshe sai a zo a kwamtse gaba ɗaya. Amma in aka bashi ya gama gudun shi, sai ku je ku same shi. Minti 5 ne tsakanin ku, sai ku je ku same shi. Duk ya gama gudun nashi kuma har ya gaji. Ina fata an gane. Saboda haka jama'a, ku fahimci yadda al'amarin yake. Shine ana so ayi kyakkyawa ne, ana so ayi ingantacce, ana so ayi dimantacce. To ina son kuma in dawo da hankalinku a baya akan ku gane manufar da'awar salafiyya daga cikin sauran da'awoyi. Kuje kuma ku saurari kasusuwan da muka yi akan manufofin da'awar salafiyya da kuma manufar da ta sa za a kafa Darul Hadisi Salafiyya a Zaria. Shine me, ba mun zo ne mun ce mutane za mu karantar da su karatun Qur'ani ba, mun ce mutane suna karatun Qur'ani, mutane na karatun hadisi, suna karatun fiqhu, suna karatun larabci, suna karatun aqida, suna karatun tarihi. Amma abin da muka faɗi kuma muke ƙara faɗi shine, duk waɗannan ilmomin muka ce mutane ba su iya ba. Tsakani da Allah manufar mu kenan, muka ce ba su iya ba karatun Qur'anin, ba su iya ba. Sai da aka zo aka fara koyar da karatun Alkur'ani da tajwidi, kowa ya san yaya karatu yake. Amma kowa ya san shekara 30-40 da ake karatun Qur'ani a Najeriya, an iya ne? Ba iya ba. Siratal ladzina an'amta alaihim, ake cewa ghairil maghdubi alaihim wala ralin amin. Wannan karatun kaga ba Qur'ani bane baki daya, wannan ba Qur'ani bane, wani abu ne daban. Amma da aka zo aka gyara fa, aka kawo ilimin tajwidi tsakani da Allah, da yadda ake karatu yanzu da yadda ake karatu shekara 30 ɗaya ne? Ba ɗaya bane. Amma kowa yanzu ya yarda, duk wani dan kungiya, duk wata ƴar dariƙa, duk wani wane ne, ya yadda cewa na yanzu din yafi na da kyau ko sai ku dawo a cikin ilimin tafsiri ma sai an zo an yi wannan revolution din yaya ya kamata ai tafsirin qur'ani yaya ya kamata ai ilimin ulumul qur'ani to sa'an nan sai ku dawo bangaren hadisi yaya ya kamata a karanta hadisi ko kun san cewa yanzu Najeriya mustawarta daidai ne da duniya yanzu da Najeriya da Makka da Madina duk daidai ne a wajen iya karatun Qur'ani dan Makka bai sai ce yafi dan Najeriya ba dan in ya ce yafi sai a ce azo azuba zuwa ake azuba a Makka din dan Najeriya ya je ciyo kofin na Makka a Makka ya dawo gida me yasa saboda an zauna an gyara karatun ko sai an zauna an gyara karatun ne karatun hadisi ma sai an gyara shi yanzu babu ƴan Najeriya waɗanda suke iya muƙawama da sauran duniya a bangaren fata daidaita kristanci da musulunci daidai ne kristanci daidai ne ana ɗaukan su ne mata nan ne maganar shi wannan malamin matakin farko da ake ɗaukan su shine daidaita tsakanin kungiyoyi a ce da ƴan Shi'a da ƴan Sunna za a iya haɗa kansu idan aka yi nasara akan irin waɗannan malaman sai kuma a ce da kristoci da musulmi to sannan sai a koma a ce da kristoci da musulmi da yahudawa to wani addini ne da aka kirkiro da shi wai sunan shi ibrahimiya a'a wani addini ne yahuda ne suka kirkiro sunan shi wai ibrahimiya wai mu musulmi mun yarda annabi ibrahim namu ne kristoci ma sun yarda nasu ne yahuda ma sun yarda nasu ne to annabi ibrahim ya zama shine mai hada mu kenan dan haka yanzu kowa ya dawo a dubi bambancin da ke tsakani shi musulmi dalilin da yasa yake kyamar ba yahude ya cire wannan a addinin shi ya hadu da ba yahude da kirista sai a hadu shikenan wai manufar annabi ibrahim ta hadu kenan a ƙarshen duniya wai mabiyan shi sun dawo suna bin shi din kenan to wannan mutumin ne je na kama tashar BBC jama'a naji shi yana wannan maganar sannan na biyu sai wani wanda yake kungiyar izalar ma bata yadda da shi ba da ta rikice mishi a garinsu sai da ya gudun hijira nan ba shi bane ba wani bane Malam Abubakar Ikara yana cewa wai wannan wai ai kamar addu'a ce wai ai addu'a ma riga kafi ce addu'a ma riga kafi ce to tunda addu'a ma riga kafi ce to ai kaga wannan ma riga kafi daidai ne to kun ga irin malaman da suke magana ba su san implications ba ba su san meye lazimi meye sakamakon wannan maganar ba sai a je a dauka su aka sa maganganun su jama'a amma me yasa ba a sa maganganun Dr. Ibrahim Ahmad Aliyu ba waɗanda ya yi maganganun ya kawo dalilai su duk waɗancan ba wanda ya je da ko shafi ɗaya Malam Ibrahim Ahmad Aliyu ya je da takardu sun kai shafi 500 kuma ya yi bayanai amma ko muryar shi kwaya ɗaya ba a sa ba amma sai aka sa waɗancan magana ta uku kada wani dan jarida ko wani dan community health worker ko na state ko na federal da sake zuwa ya same ni abinda muke so yanzu kawai ya rage mukabala ce tsakanin mu da ku ku share mana Ahmadu Bello Stadium da ke Kaduna mu zo mu buga debate da mu da ku kuma a sa debate din live a gidajen radio da television kuma debate ne ba na kwana daya ba za a yi shi ne na kwanaki saboda wani zai buga da wani zai buga da wani zai buga da wani ba abu dai ne a ce wani yayi magana minti biyu ba maganganu ne na kwanaki amma maganar wai a zo a ce za a same mu wai za a tara mana ƙasa a yaudare mu daga haka wannan ba za ta yiwu ba sarakuna kada wani sarki musamman ni dai kada wani sarki ya gangance ce zai aiko wuri na wallahi zan zo in yi rugurugu da shi nan in yi raddi nan namu ne ba irin wancan bane na masallacin dariƙa da na izala da kuka rufe nan mai rufa nan sai dai tashin kiyama saboda haka kuji wallahi kar wani sarki ba abin da ya shafe ku ba na karkashin wani sarki ba na cin albashin kowa kuma ni ba yaran kowa bane ba wani sarki da zai kira mu ya ce wai yana ba mu shawara ko yana nasiha ko ya ne mana fada mu ba yara bane ba ya mana fada yara ne yan kanana ake musu fada yan shekara 7 shekara 9 baliguna ne mu balagaggu aka fiqihu ya ce ɗaya kenan saboda haka ku ji wannan da kyau a ƙarƙashin wannan hukuma ta koma ta yi nazari wannan ƙasashen turawa sun haɗo mata abin da zai haɗa ta bala'i da jama'ar ta ne mu dawo mu duba wannan kafin mu tashi wannan website ɗin jama'a muke fatan ku bincika shi za ku ga bayanai masu yawa dangane da abin da ya shafi hadari da kuma sharrori na ainihin allurar rigakafi dangane da abin da ya shafi wato maganganun da muke magana akai insha Allah.
Bari mai printin din shi don jama'a sai a hada musu sai su same shi da haskaka musu akan abubuwa da yawa waɗanda ka je ka duba don abin karka je ka duba ya maka yawa.
Kamar yadda muka ce jama'a jiya fa mun aika da goron gayyata ne ga kowa da kowa, muka ce duk wani wanda yake da tacewa wanda yake ga yana da hujjojin da zai iya mukawamantar waɗannan maganganun da muke, don Allah kada sai an tashi kuma ya ce to ai shi gaskiya saboda Allah yana da maganganu, wanda yake da hujjojin da zai warware waɗannan maganganun da muka yi to don Allah ya zo ya ainihin yi su. Sannan kamar yadda na faɗa a jiya, ina son matasa da za su shiga cikin maganganu irin waɗannan su san cewa ba ƙaramar magana ba ce, kuma su san cewa abu na farko za a dubi yanayinsu a zo a yaudare su da wannan yanayi. Kana nan kana wa'azi baka taɓa zuwa aikin hajji ba, an shirya kujerun hajji yadda in aka baka ka je ka dawo to shikenan sai mu ji kayi shiru. Suna da muggan makirci akan nau'in matasa iri biyu. Nau'i na biyu matasa masu addini, nau'i na farko kenan. Nau'i na biyu matasan 'yan siyasa. Mun je wani taro ne na siyasa, wani tsohon dan siyasa ya miƙe ya ce matasan nan masu wa'azi na addini da ke kawo mana matsaloli akan policies dinmu, wato tsare-tsarenmu, da matasan 'yan siyasan nan za mu maganin su koda zai kai mu auren musu da 'ya'yanmu ne. Wallahi wannan maganar ina zaune aka yi ta a wurin taro sai ga ta aikata ta faru. Wani ustazu ya taso da da'awa da kaiji irin haka a Kaduna, ya ka ɗauki wata 'yar GRA sai aka bashi 'yar wani babban mutum, shikenan yanzu an gama da shi. Gemu ma ya sassabe shi ya caccanza shikenan, duk yanzu na shaɗin shi na ji shi shu ya ne sai ce abubuwa ne sun yawa. Na ce menene zai maka yawa, matanka nawa, 'ya'yanka nawa, matarka ɗaya, 'ya'ya kwaya nawa ne, kwaya ɗaya ne kake da ita, shi ne mai ƙaru da zai maka yawa, na ji ka shiru. A karama kalla tun da dai kuna yi, na ce ai dama muna yi kuke yi. Na ɗaya kenan, na biyu sai 'yan siyasa. Su ma haka aka dubi, wani ya taso da ƙarfin siyasa a jiharsu, an ɗau 'ya an bashi, an sake ɗauka wata an bashi, shi ma yanzu kwanan nan ma shi jam'iyya ma zai canza dan a samu a kame jihar. Abin da ya sa ne wannan bayanin don kusancewa ba da wasa suke ba. Mutumin da zai iya cewa bari ya ɗauke shi ya baka, baya ƙaunaka fa, zai ɗauke shi ya baka dan dai mai dan ya mallake ka, ka daina yin abin da kake yi, to babu shakka wannan mutumin ya kai matsayin Fir'auna. Domin Fir'auna yana yin komai dan ya tabbatar da mai, dan ya tabbatar da manufar shi. To matasa sai kun yi taka tsantsan. Na biyu zan yi muku nasiha da cewa kowa ya samu aikin yi. Sannan duk wanda yake karatu kai ya ɗauka ana karatu ne dan a je ai aiki, ana karatu ne dan me, dan a samu ilimi. In gari ya waye kana wanka ne dan in ka fita kasuwa sarkin kasuwa ya baka kuɗi kai wanka? Wanka ana yin shi ko za a fita kasuwa ko ba za a fita kasuwa ba? Haka ake neman ilimi. Idan ba ku ɗauko kanku wannan tunanin ba jama'a, to na ɗaya waɗannan da ake sawa suke yawon kwankwaɗa wannan gubar, ko kun san cewa 'ya'yanku ne? Ko kun san cewa ƙannanku ne? 'Ya'yan musulmi ne da hijabi, wata ma hadda niqabi, za ka ganta tana yawo buyu-buyu-buyu da guba tana ba 'ya'yan musulmi, don me za a ba ta naira 2,000? Don haka ku hana 'ya'yanku, kuma ku hana matanku, kuma muna fatar da Allah waɗannan kasusuwan a yi ƙoƙari a yaɗa su, a saka su a masallatai bayan sallolin asuba, yadda kowa zai ji su kuma kowa zai fahimta. Sannan duk wanda ya nemi hujja ka ai mishi ruwa a kawo a bashi photostat, ita wannan hujjar ba za ta kare ba. Abin da yasa ba za ta kare ba jama'a, kullum updating ake, yanzu haka ba mamaki da daddare an jima mun je mun zauna za ku sake ganin ƙarin wasu binciken an sake an gazowa, ba dan komai ba saboda me mu yanzu ne ake matsa mana akan wannan abun. Su an dade da matsa musu abubuwan sun ga sharrin su, yanzu tawaye suke wa abun, dan haka yanzu wai suna ada'ul amana ne, suna idar da amana. Wannan abun ya cutar da mu, kar ku bari a kawo muku shi ya cutar da ku. Mu idan kanmu ya waye anan muciya ko sabon gari ko cikaji ko zariya ko makamantan haka, mutanen da ke zabi da lukorofa haƙƙin mu ne mu ma kuma mu isar musu da sakon. Tunda idan wani zai zauna a internet ya rubuta kamar shafi 40 ya turo, me yasa kai ba za ka samu ka sai kaset ka kai musu a lukoro su ji ba? Me yasa ba za ka je garin Ikara ka kai musu kaset din ka ce gashi su ji ba? Waɗannan su ne abubuwan da zan faɗi a ƙarshe. Abin da nake cewa wannan faɗe ne cikin dubu jama'a, kar ku ɗauka wai iyakar matsalarmu da waɗannan Yahudawa wannan kenan. Abin duk da zai amfane mu ba za su sa masu mulkin mu su tursasa mu akai ba. Abin duk da zai cutar da mu shi ne za a tursasa mu akai. Har Obasanjo ya hau ya sauka, an yi akan maganar wutar lantarki ta gyaru, ta gagara gyaruwa, sai aka yi hira da ministan shi na wutar lantarki a lokacin. Sai fito ƙarare ce shi ko yayi alwashin sai ya gyara wutar lantarki. Waye ministan nashi? Abokin shi ne kuma yaron shi Bola Ige. Amma ko kun san cewa akan wutar lantarkin Najeriya ta gyaru Bola Ige ya rasa rayuwar shi? Saboda an fito an yi Tuesday Live da shi, ya tabbatar wa mutane cewa an yi alƙawarin za a bada kuɗin. Da aka bada kuɗin sai aka ce ka a turo su zuwa ga yaran, a karkata su zuwa account din wani. Sai ce a ba zai zama mutumin banza ba, an yi hira da shi a talabijin, ya bada assurance da tabbacin za a yi kaza, kuma a zo yanzu a ce wannan abun ba zai zama mutumin banza ba. Akan haka ne ya fushi ya dauki motar shi jama'a, da mota ya tafi gida bai bi jirgin sama ba, yana isa a wannan daren aka je aka kashe shi. Shari'ar da ba a yi ba kenan, ba ku yi mamaki ba a kashe cikakken lawyer San Senior Advocate of Nigeria irin Bola Ige, waɗanda kuma su suka tuka ainihin ko suka tura motar ta tashi ta gwamnatin, sannan kuma a daidai sadda aka kashe shin ya zama ministan shari'a, kuma ba a yi shari'a ba har yau? To ku tsaya ku yi nazari akan wannan. Dan haka yanzu waɗannan 7 points agenda da ake cewa, to ba komai bane yaudara ne. 7 points agenda nan a bata shekara 70 ku ga in za ta yi aiki. Su Yahudawan ba za su taɓa bari a kawo mana abin da zai zama alheri ya kawo mana ci gaba a ƙasar mu ba. Saboda haka kullun abin da zai zama mana rudani shine za su kawo mana. To dan haka jama'a, maganar da na fara yi yanzu ita ce, kar ku ɗauka wannan ce kawai matsalar, a cikin ilimi suna cutar da mu, wannan a harkar lafiya ce. Kuma yanzu abin da muke cewa me ya hana ba za a kawo mana magungunan da jama'a suke da buƙatar su 100% ba, waɗanda babu tantama a kai, maganin ciwon kai, maganin kaza, maganin kaza. Malaria ba ta gallabe mu ba? Ta gallabe mu. Malaria tana da sauƙin a kashe ta, domin da zarar an kashe sauro an kashe malaria. To kashe sauro abu ne mai sauƙi sai in ba a ga dama ba. Kuɗin da ake kashewa wajen polio za a kashe sauro da su, ana kashe sauro an kashe malaria, amma saboda sharri sai suka ce wai malaria ba zai yi a kashe ta ba, saboda ba a iya ƙarar da sauro. Sauron ne ba a iya ƙarar da shi? Jundullahi ne? To wannan muna da wannan cutarwar. Sannan ku dubi ruwa jama'a, yanzu ruwa ya gagare mu, ruwa ya gagare mu jama'a. To waɗannan abubuwan kai ta lissafa su, yanzu yajin aikin nan ka sa ido ka ga damejin da zai yi wa yara. Wani yara ya bar makarantar kenan, wani malamin ya bar aikin kenan, amma yanzu su ba wannan ne ya dame su ba. Menene ya dame su? su dai yanzu a yarda ai allurar rigakafin nan. Wani dan jarida ma saboda gidadanci cikin wadancan cewa yake yi, wai to yanzu a yarda a gama rigakafin mana sai a dawo kuma ai magana sauran matsalolin. Wato yadda ka ci kashi, in ka ci sannan sai ai magana, to ina za a samu maka kunun zaki ka dora akan kashin da ka ci, abin da yake cewa kenan. Jama'ar musulmi, saboda gari yayi, na'am. Na'am. Babu wasu hanyoyi da shari'ar musulunci ta zo da su game da cewa wai cututtukan da ake sare wai ga magunguna. Shi musulmi ba sharri yake tunani ba, alheri yake tunani. Yanzu abin da ake cewa shin wai akwai wasu magunguna dama da shari'ar musulunci ta tattala don waɗannan? Jama'a, babu wani magani da shari'a ta tattala irin kada a baka da yunwa. Idan baka bar matarka da ɗanka da yunwa ba, kar kai tunanin waɗannan cututtukan za su taso musu. Jama'ar musulmi, kamar yadda nake cewa sai ranar Asabar insha Allah ta'ala, sai dai kamar yadda nake cewa har yanzu ba mu ga wani ɗan aikin lafiya ko ɗan siyasa ko ɗan gwamnati ya zo ba. Yanzu kenan sun yadda waɗannan abubuwan da muka faɗi duk sun karɓe su, kuma ba za su iya kare kansu a kai ba. Don haka jama'a, alhamdulillah, ku je ku ci gaba da yaɗa waɗannan takaddu da waɗannan kasusuwa. Da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.